Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zuwa kasashen ketare tare da tasirin wannan balaguro ya fafato cikin tunanin wasu al'ummar Najeriya ba kuma tare da la'akari da lalitar talaka da shugabanni ke sarrafawa ta hanya mai ayar tambaya ba. Matakin kungiyar gwamnatin Najeriya ya fara hasala wasu daga cikin al'ummar kasa tare da ba su fassarar shugabanni marasa kishin talaka tunda dai ba a ji su suna taro game da matsalolin da ke ciwa talakan kasa tuwa ƙwarya ba. An yi kira ga mahukunta da su dauki matakan sauya salon siyasar da ake kokarin dawo da ita a tsakanin matasa ta Sara Suka maimakon fadin hujja cikin salon siyasa ba daga baba. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Isaac dan Kwarano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bar dama. Tun dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara tabin alli da wasu shugabanni da manyan yan kasuwar kasashen duniya bayan sauka a birnin Riyadh na kasar Saudi Arabia domin halartar wani taro da ya shafi tattalin arziki da bunƙasa harkar masana'antu da zuba jari tsakanin nahiyar Afirka da gwamnatin kasar ta Saudiya da a turance suka rada wa taron suna Future Investment Initiative. Taron dai irin sakaro na uku ana sa ran zai gudana ne tsakanin yau 29 ga watan Oktoba zuwa 30 ga watan da muke ciki, kuma gabanin fitar shugaban kasa idan za a iya tunawa mai magana da yawunsa Femi Adesina ya gaya wa manema labarai cewa shugaban kasa zai yi amfani da wannan dama domin yin wani gani tsakaninsa da sauran shugabannin kasashen duniya da za su halarci wannan taro. Cikin waɗanda shugaban kasa ta Najeriya zai gana da su har da Sarki Abdullah na biyu na kasar Jordan, wanda kuma shugaban zai zama guda cikin masu kaddamar da wani taro mafi kololuwar daraja da aka sawa suna What is Next for Africa, wanda manufarsa shine bunƙasa dabarun kasuwanci da cinikayya tare da kirkiro hanyoyin da za su janyo hankalin masu zuba jari domin sabunta nahiyar Afirka zuwa ga matakin nasara a batun bunƙasa tattalin arziki. Sai dai kuma a gefe guda, idan ba a manta ba, shi kansa wannan bulaguro abu ne dake haifar da damuwa a zakatan wasu ƴan ƙasa. Wasu na ganin cewa tunda shugaban ƙasar ke fita ba a taba samun wata riba a ƙasa ba da talaka zai yi farin ciki, ko kuma dai mai bawa gwamnatin kariya zai bugi kirji na cewa lalle an shiga next level da haske. A kwanakin nan dai akwai labarin da yafi daukar hankalin mutanen ƙasa dangane da yadda gwamnatin APC ke daukar matakai da suka shafi tattalin arzikin, tun bayan da aka ce gwamnatin ta karkashin ofishin ministan tsaro ta kuduri aniyar bayar da wata dama tare da sanya hannu kan yarjejeniyar kafa masakar sarrafa uniform din sojoji mai darajar miliyoyin daloli kimanin dala miliyan 13 ga wani kamfani na kasar Turkiya. Hakan kuwa a gefe guda wasu na ganin ya saba da muradin gwamnatin na shigowa da wasu kayayyaki daga kasashen ƙetare musamman waɗanda suka jibanci sutura, tunda koda a cikin tattaunawar da aka yi da masana kasuwanci irin su Sa'idu Dattijo a Adahama Ashirin Barka da Hantsi, mun ji yana cewa gwamnatin Najeriya na da wannan niyya tunda tuni babban bankin kasa ya shirye sa hannu akan wata yarjejeniya da masaku irin nasu domin ganin zuwa shekaru biyar masu zuwa ba a sake shigo da nau'in wata sutura cikin kasar nan daga kasashen ƙetare ba.
Da kamata ya ce yanzu ina Abuja karfe 4 na asar za a fara sa hannu akan yarjejeniyar farko wacce mai girma shugaban kasa ya yadda don yi bada misali cewa da gaske yake yi, sai fa an farfado da masako masu ci domin a ja hankalin waɗansu masu zo su kafa sababbi. Wata biyu da wuce mun je an karanta Memorandum of Understanding wacce za mu sa hannu, Central Bank kuma ita ce shaida, ita ce za ta zauna a yarjejeniyar. Gwamna ya kawo shugaban ƙasa ya sa hannu, ya kwana uku aka yi mana takarda, gwamnan banki shi ya sa hannu da kansa a takardar, aka aika mana ita aka ce mu zo yau karfe 4 na asar za a sa hannu akan wannan yarjejeniyar, cewa babu wani sauran wani jami'i na gwamnatin tarayya da zai sai abinda yake na kasar waje dan amfani da shi har kayan kurkuku da za a ce akai bargo ko akai tawul ko wani abu da ya shafi gwamnatin tarayya ce za ta saya. An soki daga yau nafsa hannun nan, kuma shekara biyar aka yi mana garantin za a rinka sayan kayan nan namu har tsawon shekara biyar ba ƙaƙƙautawa.
Alhaji Sa'idu Dattijo Adahama kenan shugaban masakar Adahama Textiles kuma guda cikin manyan ƴan kasuwa a jihar Kano. To amma idan waɗannan batutuwa na faruwa menene hasken da talaka zai iya samu na gane zahirin inda gizo ke sakar tunda dai koda ita kanta wannan ziyara ta shugaban kasa a wajen masana siyasa tattalin arziki da harkokin kasuwanci akwai shubuha da kuma wasu matsaloli da ya kamata shugaban ko kuma wasu kusoshin gwamnati a ce sun yi la'akari da su muddin dai ana fatan talaka ya samu gamsuwa koda kuwa bai kai ga gani a kasa ba cikin tattaunawar gauta da honorable amanallahi ahmad muhammad dole ne fa hankalin mai saran kaba ya koma garina tunda dai sirrin gaskiya halin da ake ciki ya sha bamban da tunanin da ake sanya wa al'ummar kasa a zuci
babu wanda zai debo kudin sa yazo ya zuba hannun jari a kasar ka ya san ga matsayin da take ciki ga halin da take ciki in kana so a zo a zuba jari to sai ka samar da kyakkyawan yanayi shine farko shine tsaro in ka samu tsaro to masu zuba hannun jari za su zo kasar ka su zuba hannun jari
to amma ana ganin cewa rashin tsaron nan wani bangare ne wata kilan kasar yake fama da irin wannan matsala kuma gwamnati tana iya kokarin ta domin ganin ta magance
to abin da zaka duba kowane bangare yana fama da wannan rashin tsaro in ka duba yanzu kwanan nan babban joji aka dauki kwanan nan last week an dauki na mataimakin commissioner ɗan sanda saboda haka da ni da kai da kowa ba wanda ya tsira in ka duba Kaduna ma yanzu gida ake shiga a dauke mutum da karfin tsaya a ce sai an kawo miliyan 10 sai an kawo miliyan 20 ko sai an kawo miliyan 50 saboda haka ka fada mun wani mutum ne da hankalin sa zai zo zuba jari
ana ganin cewar daga cikin matakan gwamnatin fa har da yunkurin da ta yi na janyo ɗaya daga cikin kamfanoni na kasar Turkiya mai zo Najeriya domin sarrafa uniform din sojoji
ba cinya ba kafa baya dan uwa dalili muna da abin da ake cewa textile industrialist ɗan kasa ya kamata a karfafa guwa su zo su wannan zuba hannun jarin ba mutumin waje ba sai nan da shekara uku sannan wannan masana'anta za ta fara aiki kar ka manta dan uwa irin wannan agreement din da alakoki da zuba hannun jari an sha yin su sai kaga at the end of the day mutumin nan ya zaga wata bayan gida an bashi kudin Najeriya bankunan mu sun bashi at the end of the day ma ya gudu da kudaden nan kamar yadda akai a maganar a Jakarta steel
to haka ne ina mafita
mafita shine gwamnati ta tsaya ta waiwaye na farko a duba karamin dan kasuwa a duba matsakaici a duba manyan yan kasuwa a ga kowanne menene matsalarsa ko kuma ya za a yi misali a tallafa mushi duk magana da ake ta masana'antu masana'antu babu inda zaka je dan uwa babu magana wuta babu dalilin ta kamar yanzu an je an ciwo bashi na dala biliyan 3 za a saka a maganar transmission ba ganar transmission zaka fare ba maganar samar da wutar ita ce a haku sai ka samu da wuta sannan zaka transmitting dinta sannan zaka rarraba saboda ba wanda zai zo ya jiba maka hannun jari a maganar wuta kamar yanzu misali lokacin Obasanjo dinnan ai shugaban kasa Buhari ya ce where is the power kamar yanzu yadda ya kafa bincike na NDDC ya ce ai bincike an sace kuɗi ya fi dala biliyan 25 babu wutar nan so ina ya kamata a bincika $25 billion ko kuma wancan mai biliyan 850
mai yin bincike shine zai zama maslaha ba wata kila daukar matakai a jalayi ba
to ai misali sai kai binciken zaka san ma wani irin mataki ya kamata ka dauka na farko waɗannan mutanen dan uwa ya kamata a bar su su tafi da irin waɗannan kuɗaɗen
Amanallahi Ahmad Muhammad kenan guda cikin masana siyasar tattalin arziki a Najeriya. Da yake fatan da ake yi bai wuce ganin dumbin matasa da muke da su marasa aikin yi sun samu madogara ba. A ganin wasu yana cikin motsin da ya kamata a jinjina wa gwamnatin APC dangane da matakin da ministan aikin gona Malam Sabanano ne ya dauka na kaddamar da cibiyar sarrafa madarar shanu a Kano tare da kudirin kai aikin gona gaci da nufin matasan kasar nan sun samu madogara. Cikin tattakin da mai girma minista yayi a ƙarshen makon jiya idan ba amanta ba ya kai ziyara har garin Gezawa tare kuma da lekawa kasuwar hatsi ta Dawanau da sauran bangarori da suka jibanci yadda za a bunkasa harkar noma da wadata kasa da abinci domin dai matasa su samu aikin yi kuma ya kasance gwamnatin APC a kirata da kwalliya mai biyan kudin sabulu
wannan abu da na gani mu a gwamnatance ba mu dubo maganar nan in ta kai cewa kowace local government za mu yi mata in Allah ya yarda ina so in ga muku already da mun kafin a zo wannan abin nan din ita wannan ta sani na ta sa a budget da za a irin wannan a ringin da kujeru makwabtan mu na cikin jigawa za mu saki dawowa mu duba wannan magana abin da ya shafi nan gida Kano da mu da jigawa dai ba wani bambanci bane sai don Allah don annabi abin da nake fata wannan yadda kuka shi din nan sai dai ya ci gaba ba ya ci baya ba wannan shine fata na ɗaya daga cikin abin da ya shawa akai da shi shugaban wannan kungiya ya bani labari cewa riba da suka ci kashi 25 zai tafi wajen ilimtar da yaran su wannan yana da amfani kwarai da gaske kuma wannan za mu yi magana a wata majiya ta inda kuma za a taimaka muku ta wannan hanyar domin wannan ilimin wannan din muke so kuma wannan shine wanda zai bada ingantaccen ilimi a ƙauyuka da sauran gurare duk abin da ya shafi harka abinci musamman madara yana buƙatar tsafta to don Allah don annabi da ginin da abin da muke yi a ciki da ko ina a yi kokari a kullum a tsaftace su don wannan shine zai tabbatar zai kuma inganta abin da kuke yi
Malam Sabana Nono kenan ministan aikin gona na tarayyar Najeriya a garin Dawakin Kudu wajen kaddamar da cibiyar sarrafa madarar shanu. Kuma su ma kungiyar da suka assasa wannan yunkuri na ganin an kafa cibiyar sarrafa madarar shanun suna da yakini ne na ganin matasa sun samu aikin yi. A cewar jagoran su cikin manufar da ta saje da muradin gwamnatin APC karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Godiya ta musamman ga shugaban kasa President Muhammadu Buhari. Bisa ga kokarin shi da ya nuna mu ta hannun wayannan daraktoci nata da suke a ma'aikatar gona suka ga irin kwazon da muke aiwatarwa na kokarin tiri-tiri ta fuskar zamanantar da harkar kiwo a wannan lokaci suka zo suka kafa mana katafaren wannan gini wanda zai zama ma'ajiyar madara da kuma sarrafa ta. Wannan abin alfahari ne kuma abin godiya gare mu musamman a wannan rana da muke ganin fuskokin yan uwa baki daya domin an kafa mana wani abu na tarihi wanda zai zama mana hasashi na dorewar harkar kasuwancin mu na kiwo a zamanance domin ci gaba. Daya daga cikin abin da muka dauka shine wato abin da ake cewa da harshen Turanci job creation, wato samar da aikin yi mai girma minista. Wannan mun yi duba da cewa ya dace da manufofin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kano baki daya. Kasuwanci muka dauka sosai ta fuskar wanda Allah ya taimake mu muka yi zamu ci ba. Za mu kafa wani kaso kamar kaso 25 mai girma minista mu mai da shi ya karfafa mu wannan kungiya jarinta. Sauran kaso 75 kuma za a ɗauke kaso 10 wanda za a dinga biyan honorarium wato shugabannin kungiya da ba su da salari. Sannan za a ɗauki kuma wani kaso 10 wanda muka ware shi a matsayin wanda zai taimaki ilimin ƴaƴanmu.
Dama dai an dade da hasashen cewa ba iya gwamnati kadai yake da alhakin nema wa matasa makoma ba, hatta su kansu matasan a matakai daban-daban suna da alhakin sabunta yanayin rayuwar da suke ciki, wadda kuma aka yarda cewa tushen kowane irin sauyi shine ilimi da kuma matakan da gwamnati shike dauka domin inganta shi. Sai dai kuma inda geza ke sakarar shine matakin da gwamnatocin jihohi ke dauka kan dukkanin matsalolin da suka shafi rayuwar talakawa, wanda a wajen wasu ma samsam gwamnonin Najeriya zuwa yanzu sun nuna cewa ba fatalaka ne a gaban su ba, tunda dai kullum ba su buri sai yin kafar angulu kan batun da ya shafi ci gaban talaka. Biyo bayan zaman da kungiyar gwamnonin Najeriya suka yi karkashin jagorancin shugaban su Kayode Fayemi na jihar Ekiti dangane da batun biyan naira 30,000 a matsayin mafi karancin albashi ga ma'aikata, Kabiru shugaba kofar Na'isa na ganin shugaban kasa yayi musu dukkanin kokari domin daukar matakan da za su inganta wa talaka rayuwa. Amma a cewar shugaba da yake ba talaka ne a gaban waɗannan gwamnoni ba, sai lissafi ya sake sauyawa.
Lokacin da mai girma shugaban kasa ya dubi kasar nan halin da take ciki, ma'aikata sun shiga wani yanayi, al'umma sun shiga wani yanayi, yan fansho sun shiga wani yanayi, yan gratuity sun shiga wani yanayi, ya fito da bail out ne lissafa gwamnonin nan gaba ɗayan su wanda ka sani aka bashi biliyoyin kuɗi daidai gwargwadon jama'a sa daidai gwargwadon ma'aikatarsa don ya je warware wannan matsalar dan rago da yake akwai a taimaki talaka. Aka wannan suka haɗe kuɗin nan ba su biya buƙatar al'umma ba. Sannan mai girma shugaban kasa ya ga ba ta canza zani ba, ya kirɗe wani wanda ake ce masa Paris Club, ya dubu daidai yawan jama'arka, daidai yawan talakanka, daidai yawan ma'aikatarka, ya kantaya musu wannan biliyoyin kuɗin domin su gyara al'amuran rayuwa ya zamanto an samu kwanciyar hankali, talaka ya kwanta cikin nutsuwa, ya an samu lafiya ta inganta, gona ta inganta, harkar noma ta inganta, harkar tsaro ya inganta, duk abubuwa da yana tsarin gwamnati.
Su yanzu gwamnonin me ya aibin su don sun zo sun yi wannan hukunci?
Ai wannan aibin taro da suka yi sun yi ne sun da saboda wai kuɗaɗen da ake, ai cikakken aibin su ma ba su yi taro don taimakon talakawa ba, ba su yi taro ba don halin ƙasar da take ciki, sun yi ne don taimakon kansu banga talaka suna cikin la ilaha ula'i, kuma tsoron wannan kuɗi da ake cewa a biya na aikin ma'aikata na ƙarin albashi da akai duk shi ya kawo wani abu, to su kuma
sun baka jin hakan ya biyo bayan matsin tattalin arziki da watakil kowace jiha take fuskanta.
Ai to lokacin da aka an taya musu kudaden, lokacin da shugaban kasa ya zo zai ga kasar ana cikin wani yanayi, ai nutsuwa ai sai da ya cudu guna da man jikinta, aka samu kudaden da aka zo aka ba su, su ma mai kan su koyi da shi su sako kasa su tattalin arzikin kasa da kudaden nan su kirkiro abubuwan kudaden shiga, sai suka kwanta suka abun nan, wani ya yi hotel, wani ya yi gida, wani abun nan, wani ma ya kwanta da kudin, to dole sai
to taron nasu me yake haska
abu ne ke haska ba sa kishin talaka, da suna kishin talaka sai su taro irin wannan su hada kai da shugaban kasa, su hada kai da sanatoci, ya zami mu taimaki talaka tunda kasar nan ga inda ta shiga wani yanayi an rufe bodoji, ya zami mu wayewa da talaka kai domin a samu kwanciyar hankali a samu ci gaba, maimakon a zauna ana ganin aibin gwamnati, to ba gwamnati bace harka ce ake so wanda za a kawo canji, amma wannan dole sai su hakuri da yadda gwamnati ta yi domin wanda ya ci nani sai nani ta ci shi.
Dattijo Kabiru shugaba kofar na isa guda cikin masu kare manufofin gwamnatin APC a Najeriya. Gwamnatin da a yanzu wasu daga cikin mabiyanta ke cewa akwai gyara fa game da yadda ake tafiya. Tunda dai mukaman da gwamnatin tarayya ta bayar ba sa amfanar da dan mai kara za dan mai yalo ga Habibu Sadam.
Local gamman babu, state gamman babu, federal gamman babu. Hakikanin gaskiya a hankali da aka ce an tattara a harkan noma yayi daidai, amma a dawo hankalin dan mai kara da dan mai yalo kuma a duba makomansa domin yunwa da kake ganin ta ba. Sai dai a ce da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Matan da haka gonan ka ce an yi kokari ga irin matakan da ma ministan gona ya fara dauka ba ka jin ya kamata
a yi ba. Harkan gonan ma mu ba ga za ta haifar da da mai ido ba sai an yi noman da yake zai zo nan gaba sannan za mu yadda cewa za ta haifar da da mai ido. Shinkafar ta koma 800-900 daidai da ta wajen me marabata da ta wajen. Saboda haka muke kira da gwamnatin tarayya duk mutumin da ta ba mukami ya zo ya taimaki dan mai kara da dan mai yalo shi kuma Dr. Abdullahi Umar Gandoje. Magana ta gaskiya mutane sun zuba maka ido. Kwamishinonin nan da ba yi su ba a jihar Kano ya dace a zo a yi su. Local gamman babu kuɗi, state gamman babu kuɗi, ba wanda zai taimaka dan mai kara.
Amma kwanaki da kai maganan nan aka zo aka kalubalance ka cewar ba da yawan ma kungiyar ku ta APC
ne da fara. Na gaya maka a matsayin na dan jihar Kano Habibu Sadam Makwarar nake gaya maka gaskiyar magana ku kan ku ciya jawabi ne APC tun daga sama har ƙasa tana zama ruwan kendir musamman ma 2023 da muke so za mu tunkara. Wallahi al'azimu ta karkarun mu za a bala ta haifar da dami ido ba idan aka tafi. Na cikin jam'iyya na kuka, na wajen jam'iyya na kuka, kuma duk wanda aka ba mukami sai ya je ya tafi da kashi sai matarsa makota ma abun baya zuwa. Ta ya za a yi ranar zabe a fito a zabi APC ɗan mutanen Malam Ibrahim Shekaro wanda suka san kyauta da hannun dama kuma su tsa da hannun hagu su fito su hada structure su tun daga sama har ƙasa. In ta yi gaga daga mu fito da dan takarar shugaban ƙasa da na gwamna da na sanatocinmu gaba ɗaya domin an san cewa idan muka kai gaci za mu taimaki dan mai kara da dan mai yalo. Amma wannan tafiyar da yake gaskiya ba tafiya bace ta yan siyasa a canja salo.
Habibu Sadam Makwarari kenan guda cikin matasan jam'iyyar APC a jihar Kano. Daga cikin lafazansa akwai bangaren da yake ganin ya kamata zuwa yanzu gwamnatin Kano ta san abin yi kan batun nadin kwamishinoni wanda a wajen mabiya kwankwasiya irin su Bashir Sanata. Batun nadin kwamishinonin wani abu ne kurum da wata kilfaruwarsa sai a mafarki.
Muna jajantawa 'yan jam'iyyar APC wa'anda kullun suke yankawa kare ciyawa da wa'anda suke dafa raƙumi shayi saboda kasar raƙumi ba zai sha shayi ba haka shi ma kare ba zai ci ciyawa ba me amfanin bata kanka lokaci wanda tun daga ranar da aka ce za a nada kwamishinoni waɗansu mutanen ba bacci ba tsuguna kullun aikin su shine fafutukar ya za a yi musu kwamishinoni amma har yau wata biyar kenan tun ranar 29 ga watan Mai aka rantsar da gwamnatin nan gashi yanzu an zo 29 ga watan Oktoba in ka kirga wata biyar cif amma Kano babu cabinet ba kwamishinoni ba advisors ba PA babu dukkanin wasu manyan kujeru wanda za su taimaka gwamnati ta ci gaba da gudanar da ayyukanta da haka mun tabbatar muku da cewar wannan gwamnatin bata shirya aiki ba domin ta san cewar bata zaci za ta zo ba ta zo bisa kaddara bisa larura wasu mutane suka kakabota suka cuso mana ita shi yasa kullum ba za ta sake ba saboda ba hakkin su bane ba ba su al'umma suka zaba ba kayan aro ko baya rufa katara
ya batun aika da ake barjewa a yanzu ya kake tsammani kuma idan aka ce yau an zo an yi kwamishinoni
aiki ko aika aika ai shi yasa muke aika albishir da cewar kuma kowa ya hakura ya maida wukarsa cikin kube domin duk wanda yake da mafarkin za a mai kwamishina to me yana daidai yake da me neman kahon kare ka ko me neman kahon kare ya wahala ba kwamishinoni a tsarin gwamnatin nan sun tsara cewar su za su
wannan tunanin ku ne ko kuma a'a an tabbata muku da haka
ne wanda gashi nan ta tabbata a zahiri wata biyar babu kwamishinoni an kasa nada cabinet sai dai a rubuta a soke an rubuta kwamishinonin nan an kai su screening wasu sun je majalisa wasu sun je SS amma kullun karawa ake ana sokewa yau an rubuta gobe an soke.
Bashir Sanata na kungiyar kwankwasa kawai guda cikin masu hamayya da gwamnatin APC a Kano. Kafin mu dawo kanan dungurungun za mu dauki kalaman Alhaji Haruna injiniya wanda ya kaddamar da sayar da abincin naira 30 a madafarsa yana godiya ga waɗanda suka tallafa wa wannan yunkuri nasa da burin ganin an samar da sauki ga rayuwar talaka a wannan ƙasa ta fuskar samun abinci mai rahusa.
Na farko akwai Alhaji Bashir Ibrahim Gwammaja ya kawo mana tallafin naira 100,000 Allah ya saka masa da alheri. Akwai na biyu Abdusalamu Salisu Bacha ya kawo tallafin naira 20,000. Akwai Ahmed Mansur Abubakar ya kawo tallafin naira 6,000. Akwai Alhaji Tsoho Mai Nama ya kawo tallafin naira 400. Aisha Muhammad Sabo na Nono ta kawo naira 50,000. Allah ya saka mata da alheri.
Naji kai magana zancen wato kace 30 naira.
Eh ai 30 naira da muka ce abu ne wanda muka kirkire shi muke saboda saukakawa mutanen jihar Kano da kuma Najeriya da ma kasa baki daya.
Kamar me kenan?
Zaka bada naira 30 za a zuba ma abincin ma kala biyu ne. Akwai sawasa shine wanda muka hada shi da nau'in garin rogo da kuli da mangyada akwai shinkafa da wake da mangyada da yaji da kuma kayan sinadari na gona
duk kuma mutane ana koshi kuwa
kwarai da gaske kuwa dan duk mutanen da suka ci abincin nan a naira 30 din suna koshi kwarai da gaske an ci abincin an gani minista ya fada ya ce ana koshi akan naira 30 tabbas ana koshi akan naira 30
A yayin da Alhaji Haruna ke wannan fata, can kuwa daga karamar hukumar Gezawa mun karba bakuncin Murtala na Buhari ne, wanda ke cewa ya tallata Baba Buhari da iya karfinsa na ƙarshe, amma kuma yanzu dai rayuwar ta yi masa kullin dema, har ma mutane na masa dan kira saboda halin da ƙasar nan ke ciki. A dan haka fa yake ganin akwai buƙatar a waiwayi waɗanda suka wahalta wa nasarar wannan gwamnati.
Lokacin da nake tallan baba, talakawa suka gani, suke zuwa guri na yanzu suke cewa baba ya taimake su.
Wannan irin taimako suke so talaka.
Taimako a yi wa matasa informing haka na matasa a ringa musu informe ai musu informe a taimaki talakawa baba ka taimaki matasa ba barna kai ba kudi ne baba na jama'a na demokradiya ka taimaki matasa ai bu kudi ai wa talakawa na demokradiya
da mai yanzu ba ku gamsu da irin aikace aikacen da baban yake ba
baba zai gyara in Allah da baba akan gyara yake mama na dama da zaben baba amma baba a taimaki talaka ni in kana kan ra'ayi na a taimaki talaka baba ni ne nake dauko mota tun daga ramu hukumar Gezawa in taho tallan ka Kano ko ta ina baba ana daga mun hannu ana mana bye bye ana sa mana albarka baba a taimaki talaka baba ni kuka na kenan baba a taimaki talaka ka zo karamar hukuma ta kaga inda ake gina mun kasuwa community market inda Ahmed Idris yake gina mun kasuwa babbar kasuwa ta duniya community market dan Muhammadu Rasulullahi baba nono na azo a taimaka wa talaka azo a taimaka manoma azo
ka kuma noman bane
mu muna noma mana
to ba gashi nan yana daya daga cikin abinda baban yake so ya ga kun ribata bakunci a gajiyar sa kun rike abinda kuke yi da kan
ko na dama bana yi akan zaben baba ko bana fuddare baba zai gyara Najeriya in Allah da baba sai ya gyara kasar nan insha Allah
Matashi Murtala na Buhari dan siyasa daga karamar hukumar Gezawa a Kano kuma yanzu zamu dawo kanan baki daya mu kuma leka karamar hukumar birni domin jin ci gaban kurarar cacar baka dake tashi kan zaman doya da manja dake tsakanin wasu jagororin siyasa a yankin cikin kalaman Abdulrahman Lamuna ma cewa yake wai a yanzu ba su da wakili a majalisar tarayya face na gwale lawan kenken
ka san mu yanzu ƴan municipal wakilin mu a Gwale yake shine kenken wanda yake taimakon mutanen Gwale yake taimakon mutanen municipal
shi kuma dan majalisar taku na tarayya da yake wakiltar karamar hukumar birnin
ba kaga yanzu ka rabu da wannan kaga yanzu dai mu ƴan
a rabu da shi bayan shine kuma dan wakilin naku
abinda muka dauka wannan dan kwankwasiya ne dan mu ba dan municipal bane ba abinda muka dauka ƴan kwankwasiya yake taimaka ka kyale nin isar da sako na dan dole ne in gode kaga yanzu mu municipal zamu samu commissioners guda uku a cikin su akwai mutare cikiya ka sai sannan ga da shugaban jam'iyya Abdullahi Abbas dan sarki jikan sarki sannan in ba in aika wani sako na gurin Hanza Darma ka zo ka ce ba a baka rumfa ba ka zo ka ce idan an baka rumfa a zo a rushe to ya kamata ka zo ka dawo da kudin da ka sai da rumfar wanda aka baka a daidai kotu ta cikin kasuwa anan aka baka
kuna da hujjar cewa an ba shi wajen
eh muna da hujja saboda idan ƙarya nake aje a tambayi mai rariya an dauki rumfa
kuna da hujja ya tabbata zargin da ake wa shi mutare isa kenan cewa dama a bai an cefanar da rumfunan al'umma
to kai ma zargin sa kake kenan ba magana zargi bace ma magana local government tana da dama ta bada rumfa in dai gurin bai damu
a yanka rumfunan ta mummunar hanya
a'a ba magana ta mummunar hanya duk rumfar da kaga mutar Ishaq ya bari ya bata bisa doka da tsari ne ya bada ita yanzu in jan hankali ko kuma in jan kunne ga wannan Aminu Adam din da bashi da gwani a jihar Kano ka san shi Aminu Adam wallahi in dai ka ji ya yabe ka to fa nan gaba sai ya gaya maka magana
irin ta gyara kayanka
ba wani magana gyara kayanka mutun ne wanda shi kullun bashi da gwani Allah ya dauka ga mutar Ishaq ya kasai zai zama commissioner kullun abin da ba sa so kenan
Abdulrahman Lamuna akoke dan siyasa a Kano daga karamar hukumar Nasarawa kuwa mun ji Aminu Musa Haruna na yin godiya ga shugaban karamar hukumar Honorable Lamin Sani sakamakon taimakon sa da yace yayi da tallafin karatu ga daliban wannan yanki
kuma wannan daliban akalla za su kai kimanin kamar mutum 70 har ni da nake ciki da daya to amma ni tallafin da na samu shine ba irin nasu bane ni marubuci ne na ka rubuta littafai ne to na taba rubuta wani littafi guda daya wannan shine na biyu to sai na zo na samu chairman na kawo masa proposal na cewa ina so in rubuta in buga wannan littafi amma ina da buƙatar local government ta dauki nauyin tallafa min da kuɗi na buga wannan littafi ba tare da bata lokaci ba chairman ya karba abun hannu biyu ya kuma nuna cewa insha Allah ya kokarin bakin kokarin sa zai ga cewa ya taimaka so wanda yau na halarci karbar wannan tallafi da aka ba wa su wayannan dalibai naira 10,000 wanda ni kuma an bani na wa tallafin na naira 90,000 wanda shine dama abinda na nema kaga na samu naira 90,000 ba tare da ragi ko wani abu makamancin haka ba. 90,000 na nema don buga littafin kuma 90,000 aka bani.
Madashi Aminu Musa Haruna a karamar hukumar Nasarawa. Salon siyasar da ake gwadawa dai mahankalta sun san lamarin sun ci gaba da tafiya ne karkashin tsarin fada da hujja ba hakewa abokan hamayya da makami ba. Wannan wani batu ne da wasu ke ganin ya saba da zahiriya tunda dai a ganin Hajiya Binta Sayyidi an yi maganin ƙaba amma kuma a yanzu kai na ci gaba da kumbura. A dan haka take cewa dole ne mahukunta su dauki matakan da suka dace.
Siyasan nan mun dade da canja akalarta a cikin gidan rediyon nan kuma Gauta mu muka fara yin sa domin mu maida hankalin al'umma a koma siyasa ta rediyo ba ta sare-sare ba a sare shi ba ko kuma a ci mutuncin sa. Amma yau gashi an waye gari wannan jam'iyya ta APC tana nema ta dawo mana da akalan raƙumi baya.
Amma me yasa zaki zargi jam'iyyar APC ba ƴan siyasa baki ɗaya ba?
A ƴan siyasa baki ɗaya taro fa muka tafi muka je muka yi sha'a.
Ku suwa kenan?
Mu ƴan kunkusiya muka je muka yi taro a Madobi aka bude makaranta muka taho hanya muka game da aika akan hanya ai ka san cewa ba ƴan jam'iyyar ka ba.
Amma aka ce wasu daga cikin ƴaƴan kunkusiyar ne suka fusata suka haukan wasu.
Dan Allah ka daina wannan zance. Yaya zamu ci kan kamar gaiwa? Wannan an koma hannun agogo bayan lokacin PRP da MPN. Dan Allah dan annabi matasa kar ku maida mana wannan tsarin ya zama haka. A ci mutuncin mata a kwakwada musu katakwaye. A ci mutuncin maza a sassare su. Yanzu duk in kun lura za ku ga matasan mu babu masu yanka a fuska, babu masu irin wannan saboda wannan siyasa da muka fito da ita ta Gauta an samu ci gaba ba ma a wai jihar Kano ba a Najeriya baki daya.
To a matsayin lokaci Hajiya Binta ana zargin wannan tsayi na ku su ne suke da alhakin kenkeshe waɗanda ake ganin suna irin waɗannan aika-aika.
In sun kenkeshe ai yanzu ba sa yi me dalili saboda ba jam'iyyar ɗaya ba.
Hajiya Binta Sayyidi yar siyasa a Kano.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Ma sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Salisu Baffayo, Khalid Shattima, Adam Suleiman da Umma Suleiman, Ibrahim Isaac dan uwar Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.